ta dindindin
shiga kabari. Kabari shine matakin farko daga cikin matakan lahira, rami ne daga cikin ramukan wuta dangane da kafiri da munafiki, amma dangane da mumini dausayi ne na aljanna. Kuma an rawaito cewa ana yin azaba a cikin sa sakamakon wasu laifuka, daga cikin su akwai rashin suturta lokacin fitsari, da yada annamimanci, da satar ganima kafin araba ta, da ƙarya, da barin sallah saboda barci da gangan, da kauracewa alqur'ani, da zina da luwadi, da sauransu. Kuma daga cikin abubuwan da suke tsirarwa daga azabar kabari akwai kyawawan ayyuka da aka yi su saboda Allah, da neman tsari daga azabar kabari din,
da karanta suratul mulk, da sauransu.
Daga cikin abubuwan da suke hana azabar kabari akwai shahada da turki dawaki domin ɗaukaka karamar Allah, da mutuwa sanadiyar ciwon ciki, da sauransu.
Busa ƙaho, wani ƙaho ne mai girman gaske da ke bakin mala’ika Isra’ilu, yana dakon a bashi dama ya hura shi domin kowa ya mace kamar yadda Allah ya ce,
kuma ranar da za a yi busa a cikin ƙaho, sai duk wanda yake cikin sama da ƙasa ya suma, face wanda Ubangijinka ya ga dama.
Sai duniyar ta canza gaba ɗayanta ta koma lalatatta, sai bayan shekara 40 kuma sai a sake hurawa domin tashin halittu kamar yadda Allah ya ce,
ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.
Sannan a sake wata busar a cikinsa, sai ga su a tsaitsaye suna kallo.
Tashi bayan busa ƙaho, sannan kuma sai Allah ya saukar da ruwan sama, sai jukunan halittu su tsiro, sai su koma halitta sabuwa wadda ba za ta mutu ba. Dukkan su za su tashi tsirara, kuntaye marasa takalma, kuma za su ga mala’iku da aljanu.
Duka za a tashe su a bisa abin da suka kasance suke aikatawa, taron ƙiyama. Sannan sai Allah ya tara halittu domin hisabi, su taso a razana kamar masu maye a cikin wannan rana mai kwatankwacin shekara 50,000. Kai ka ce rayuwarsu ta duniya ba ta wuce sa’a guda ba, sai a kusanto da rana bisa kawunansu, nisansu da ita bai wuce mil guda ba. Mutane za su yi ta gumi gwargwadon ayyukansu.
A ranar ne raunana za su yi ta husuma da masu ƙarfi, kafirai su yi ta husuma a junansu, sashensu yana tal'antar sashe.
Az-zalumi zai ciji yatsa, kuma za a janyo wutar jahannama da ragamarta 70,000, kowace ragama ɗaya mala’iku 1,000 ne ke riƙe da ita.
Da zarar kafiri ya hango ta, sai ya yi burin ya fanshi kansa ko kuma ya zama turbaya. Amma masu saɓo, masu hana zakka daga cikinsu, za a mayar da dukiyarsu ta zama wuta a ƙona su da ita. Masu girman kai kuwa za a tashe su tamkar tururuwa, kuma za a kunyata wanda ya yi kisa da mai gululi da mai ƙwace. Barawo zai zo da abin da ya sata, za kuma a bayyana abubuwan da ke boye. Amma masu jin tsoron Allah, duk waɗannan abubuwan ba za su tayar musu ceto. Akwai babban ceto wanda Allah ya keɓance Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi. Zai ceci halitta ranar alkiyama domin a sauƙaƙa musu bala'in da suke ciki, kuma a yi musu hisabi. Akwai gamamman ceto wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi tare da waninsa,
kamar fitar da muminai daga wuta da kuma ɗaukaka darajarsu. Hisabi, za a bijiro da mutane sahu-sahu gaban Ubangiji, sai ya nuna musu ayyukansu, ya kuma tambaye su game da rayuwarsu, da samartakarsu, da dukiyoyinsu, da ilminsu, da alƙawuran da suka ɗauka, da dukkanin ni'imomi, da jinsu, da ganinsu, da zukatansu. Kafirai da munafukai, za a yi musu hisabi a gaban halittu domin a wulaƙanta su, kuma a tsayar da hujja a kansu, kuma a sanya mutane da ƙasa da yini da dare da dukiya da mala’iku da gaɓɓai duk su yi shaida a kansu, har sai laifin ya tabbata sun amsa laifinsu. Mumini kuma Allah zai keɓe shi ya gaya masa laifinsa, har sai ya zaci cewa ya halaka sai ubangiji ya ce da shi na sitirta maka su a duniya kuma na gafarta maka su a yau kuma farkon waɗanda za a fara yi wa hisabi sune al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma farkon aikin da za a fara aunawa shine sallah da kuma jini
raba takardu sannan a daidaita takardu sai mutane su karɓi littafin da baya kyale aiki karami ko babba face sai ya kididdige shi mu'minai za su karba da daman su
kafirai da munafukai za su karba ta hagu ta bayan su
auna ayyuka sannan a auna ayyukan halittu domin a yi musu sakamako akai da ma'auni na hakika siriri mai tafuka guda biyu kyawawan ayyuka da aka yi su da ikhlasi su ne suke cika su daga ciki akwai faɗin la ilaha illallah da kyawawan halaye da zikiri kamar faɗin alhamdulillah da subhanallahi alazim kuma za a biya bashin mutane da ayyuka kyawawa da munana tafki sannan mu'minai su gangara tafki duk wanda ya sha daga cikin sa ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada kowanne annabi yana da nasa tafkin amma tafkin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafi girma ruwan sa yafi nono fari yafi zuma dadi yafi almuski kamshi za su sha shi da moda ta zinariya da azurfa adadin taurari ne
ruwan sa yana tahowa daga kogin alkausara
jarrabawar da za a yi wa mu'minai a ƙarshen ranar alkiyama kafirai za su bi abinda suke bautawa sai su kai su zuwa haru ta jama'a jama'a tamkar garken dabbobi za su shiga da kafafunsu ko da fuskokinsu
babu wanda zai saura sai mu'minai da munafukai sai ubangiji ya zo musu ya ce me kuke tsima me kuke tsimayi sai su ce
muna tsimayin ubangijinmu ne sai su gane shi takwabrinsa idan ya yaye musu sai su faɗi su yi sujjada sai dai munafukai ba za su yi sujjadar ba kamar yadda Allah ya ce ranar da za a yaye kauri kuma a kira su zuwa sujjada ba za su iya ba
sannan sai su bi shi sai ya sanya siraɗi kuma a gwada musu haske sannan a ɗauki hasken munafukai
siraɗi wata gada ce da za a sanya ta akan wutar jahannama domin mu'minai su gifta ta kanta zuwa aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da cewa mai santsi ne mai zamarwa akwai tarko na wuta a kansa mai kama da kaya ya fi gashi sirantaka kuma ya fi takobi kaifi muslim ne ya rawaito shi anan ne ake gwada mu'minai haske gwargwadon ayyukansu wanda ya fi su haskensa kamar tarin duwatsu
mafi kankantar su kuma kamar babban yatsan kafa
sai a haska musu sai su ketare gwargwadon ayyukansu mu'mini zai wuce kamar kiftawar ido wani kuma kamar walkiya wani kuma kamar iska wani kuma kamar tsuntsu wani kuma kamar ingarman doki akwai wanda zai tsira ya kubuta da wanda za a yakushe shi sannan a sake shi wani kuma a ya fito shi zuwa jahannama Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi amma munafukai ba su da wani haske
za su koma sannan a sanya katanga tsakanin su da mu'minai sannan su nemi ketare siradin sai su fada cikin wuta
wuta kafirai za su shige ta tare da wasu masu laifi cikin mu'minai da kuma munafukai a cikin mutum dubu mutum 999 ne za su shiga tana da kofofi 7 ta fi wutar duniya sau 70 kafirai za su ƙara girma a cikinta domin su ɗanɗane azaba tsakanin digadigansa tafiyar kwana 3 ce haƙoransu kuma kamar dusan Uhud za a tsananta wa fatarsu a kuma dinga canza ta domin su ɗanɗane azaba abin shansu ruwan zafi ne mai zafi yana tsinka hanji
abincinsu kuma zakum ne da rislin da mugunya wanda ya fi su samun sauki shine wanda za a sanya garwashi a ƙasan diddigensa kwakwalwarsa ta tafasa fatarsa ta narke ta riɓe ta saƙule ga kuma jansu da ake yi ga sasari da maruruwa ramin ta zurfi ne da shi da a ce za a jefa mutum ciki zai kai shekara 70 bai kai ba
kafirai da duwatsu sune makamashinta, iskarta mai zafi ce, inuwarta ma mai zafi ce, fafin cikin ta ma na wuta ne, tana cin komai ba ta kyalewa ba ta barin komai, tana hadiyar kushi tana karaji, tana cin makasusuwa da zukata. Gada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, inai za su tsira daga wuta sai a dakatar da su a wata gada tsakanin wuta da aljanna, sai a mayarwa da kowa da abin da dan uwansa ya zalunce shi a duniya, har sai an tsarkake su, sai a yi musu izinin shiga aljanna. Na rantsa da wanda ran Muhammadu yake hannunsa, kowannen su ya fi gane gidansa a aljanna fiye da gidansa na duniya. Bukhari ne ya rawaito, aljanna ita ce makomar mu'minai, ginin ta na zinare ne da azurfa da siminti na almuski da tsakoyi na lu'lu'u da za'afarani, tana da kofofi takwas, fadin kowace kofa tafiyar kwana uku ne, tana da bambancin daraja 100 tsakanin kowace daraja da ta gabanta kamar tsakanin sama da ƙasa. Firdausi ita ce tafi daraja, daga nan ne ake bukkugar da ruwan tekunanta, al'arshin Ubangiji yana samanta, ƙoramarta ta zuma ce da nono da giya da ruwa, ƙoramun suna gudana ba tare da rami ba, mumini yana gudanar da su kamar yadda ya so, abincin ta dawwamamme ne kuma an kusanto da shi don masu tsinka. A cikinta akwai rumfan lu'lu'u fafaffe, fadinta mil 60 ne, yana da iyali a kowane loko, za su shiga suna samari 'yan bana 7 babu gaso a jikinsu, da kwalli a idonsu, samartakar su ba ta karewa, tufafinsu ba ya lalacewa, ba a fitsari ko kashi a cikinta, babu kazanta. Matajin kansu na azurfa ne, guminsu na almuski ne, matan cikinta kyawawa ne budurwai, tsare kunjuna farare. Farkon wanda zai fara shiga shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sannan annabawa. Mafi karancin daraja a ciki shine wanda idan ya nemi abu za a bashi ninkinsa 10.
Ma'aikatan cikinta yara ne ababan dawwamarwa a cikinta, masu kama da lu'ulu'un da aka baza shi. Daga cikin ni'imomin da suka fi girma a cikinta akwai ganin Allah da samun yardarsa da kuma dawwama.